This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kun muni lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 15 ga watan Janairu na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai.
To Maryam da sanyin safe yau Laraba hukumomin kasar Koriya ta Kudu sun tsiye wato sun tsare tsigaggen shugaban kasar Yoon Suk-yeol kamar yadda kwamitin da ke bincike sa na kasar ya sanar. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗi yau Laraba cewa an samu bullar cutar da ake zaton cutar Marburg ce da ta halaka mutum 8 a wani yanki na arewacin Tanzania. Haka kuma za a yi cewa jama'a yammacin ƙasar Ukraine sun faɗi yau Laraba cewa wani harin makami mai linzami na Russia ya afka kan wasu gine-gine masu muhimmanci a yankin Lviv.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tun bayan da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sanya hannu akan dokar aikin soja mai lamba 26 wadda ta haramtawa dakarun ƙasar jerin wasu abubuwa ciki har da luwaɗi da maɗugo da kuma shiga ƙungiyoyin asiri, masana ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu.
A wurin soka duba na ɗaya dai ba a shiga haƙƙinsu ba. Ma'ana dama mu a ƙasarmu ta Najeriya akwai dokar da ta hana irin wannan. Na ɗaya luwaɗi, maɗugo da sauransu, kuma magana cewa wai za ka aikai aure jinsu da.
Barista Yakubu Salabawa kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa ma'aikatar ministan tsaron Niger ta rattaba hannu akan wata yarjejeniya da kamfanin man kasar China na WAPCO don magance duk wani cikas da ake fuskanta a ayyukan jigilar danyen mai daga jamhuriyar ta Niger zuwa waje. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma Zainab Babaji za ta gabatar da shirin zamantakewa wanda ya leƙa jihar Difa a jamhuriyar Niger, inda ya duba matsalar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a tsakanin 'ya'ya mata. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Da sanyin safe yau Laraba hukumomin kasar Koriya ta Kudu sun tsare tsigaggen shugaban kasar Yoon Suk-yeol kamar yadda kwamitin da ke bincikarsa na kasar ya sanar, bayan kwashe sa'o'i biyar a harabar gidansa da ke kan tsauni mai cike da tsaro a birnin Seoul. Ayar motocin Yoon sun isa ofishin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa, inda aka yi masa tambayoyi a wani binciken cin amanar ƙasa da ya shafi ayyana dokar ta ɓaci ta soja a watan da ya gabata. Daga bisani an kai shi wani wuri da aka tsare shi a kusa da babban birnin ƙasar. Yanzu haka dai hukumi na da sa'o'i 48 kafin su yanke shawarar ko za su gabatar da sammacin kama shi ko kuma a saki Yoon, wanda aka tsare shi ne karan farko da aka kama shugaban Koriya ta Kudu mai ci da aka tsare a hannun 'yan sanda. Makonni da dama ne dai Yoon ke tsare a gidansa na shugaban ƙasa, wanda ke kewaye da waya kuma da shingen motocin bas da aka cika makil da wasu sauran motoci. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗi yau Laraba cewa an samu bullar cutar da ake tuntutan cutar Marburg ce da ta halaka mutum 8 a wani yanki mai nisa na arewacin ƙasar Tanzania. Shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa cikin wata sanarwa da aka fitar cewa suna sane da mutum 8 waɗanda suka kamu da cutar zuwa yanzu, ciki har da mutum 8 da suka mutu. Suna sa ran ƙarin waɗanda za su kamu da cutar cikin kwanaki masu zuwa, yayin da ake ci gaba da sa ido kan cutar. Kamar cutar Ebola, ƙwayar cutar Marburg ta samo asali ne daga jemagu, kama wato suna yaɗuwa tsakanin mutane ta hanyar wato kusanta da ruwan jiki da mutane da suka kamu da cutar ko kuma wurare kamar zanen gado da sauransu. An kai wani samamin haɗin gwiwa tsakanin rundunar 'yan sandan jihar Bauchi da kuma jami'an Hizba a gidan wani malamin addini mai suna Malam Kawo da ke gudanar da wani gidan da yake ikirarin cewa cibiyar gyara tarbiyyar kangararrun yara ne da masu shaye-shaye. A shirye da muryar Amurka, Barista Aminu Balaraba Isa babban kwamishina a hukumar Hizba, ya bayyana dalilin kai su mamun a gidan Malam Kawu da kuma kama shi da yaran da suke gidan.
Wannan gida da yanzu muka ji aka wannan sumame gida ne wanda korafe-korafe yawa na al'umma na abubuwa da ake aikatawa na abubuwan da basu dace ba a wannan gida maimakon iyaye sun dauki su yaran su sun kai su saboda shaye-shaye saboda dauke-dauke a gida sai zama wani abu kuma yaran suke da koya a wannan waje wanda fiye da abubuwan da suka saba a gidajen su karamin misali akwai farko da muka kai ziyara gidan mun ga an caku da kananun yara da yara balagagu ba kuma yara balagagu kadai ba har da wasu zaka samu ba ƴan kasashen Najeriya bane kaman Cameroon da Cote d'Ivoire da Niger da Ghana da wasu kasashe duka an dauko su an zo an cakuda su da kananun yaran mu wanda basu ci wuce shekara 10 zuwa 15 ba wanda wasu da yawan su mun dauke su mun kai su har asibiti wanda likitoci sun tabbatar an lalata da su da abubuwa da marasa daɗi wanda muka samu a wannan gida kuma wannan gida a takaice gida ne wanda yake da hatsari ma security jihar Bauchi kamar yanda na faɗi akwai ƴan kasashen waje wanda suka aikata manyan laifuffuka a wasu wajaje amma an zo an boye su a wannan gida din muka samu sahalewa na zuwa a kwashe waɗannan yaran kamar yanda yanzu muka je muka kwaso su zamu nemi iyayen su mu mai da su shi kuma abubuwan da ake zargi a gansa idan ya tabbata al'umman jihar Bauchi za su ga yadda doka za ta yi aiki akan waɗannan abubuwa da ake zargi akan shi wannan mai wannan gida Malam Kawu
To an jima kadan Sir Fili zai dawo da karashin labaran duniya amma yanzu zamu leka bangaren rahotannin mu Tun dai bayan da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sanya hannu akan dokar aikin soja mai lamba 26 wadda ta haramtawa dakarun kasar jerin wasu abubuwa batun ke jan hankali a kasar masana harkar shari'a da masu sharhi kan lamarin yau da kullum sun tofa albarkacin bakin su game da tanadan kundin tsarin mulki da kuma haƙoƙin bil'adama daga Abuja ga rahoton da wakilin muryar Amurka Hassan Maina kaina ya aika mana
Dokar soji sashi na 26 da aka yi wa gyaran fuska. Dokar kuma da ke ci gaba da ƙara jan hankali. Dokar dai ta haramta wa sojojin Najeriya aikata luwaɗi, maɗigo, auren jinsi da duk wani nau'in irin ƴan daudu. Dokar kazalika ta haramta wa sojojin yin zane a jiki wato tattoo ko jami'i ya sanya suturar da ba na jinsin sa bane ko yin yanayi irin na mata maza. Shiga kungiyoyin matsafa ko kuma harkoki irin na siyasa. A cewar mai fafutukar kare ƴancin nan Adam Barista Deji Adeyanju na ganin wannan gaba kan ba su da ja akan wannan tsari
to ai mun kuma dokan kasa ya haramta abin mai kuma wani zai iya ce akan shi tunda maganan doka yake magana sai magana fi sabillillah ne saboda duk abubuwan da muke yi tabbas mun san cewa mutane suna da dama yin abubuwa da ya shafe su da kuma neman kansu ƴanci amma ai duk wani ƴancin da zaka nema ne bisa ga dokan kasa tunda dokan kasa ta hana abinda dokar kasa ta ce doka kasa ta aramta irin wannan rahikan
to sai dai kuma ga fitaccen lauyan tsarin mulki mai kare haƙƙin bil'adama Barista Yakubu Sale Bawa dake goyen bayan wannan kunshin doka amma duk da haka ya ce akwai inda dokar ta ci karo da ƴancin dan adam
eh to Hajji Azzar abin da ke so ka duba na ɗaya dai da farko ba shiga haƙƙin su ba ma'ana dama mu a ƙasar ta Najeriya akwai dokar da ta hana irin wannan na ɗaya luwaɗi maɗigo da sauransu da kuma magana cewa wai za ka kai aure jinsi ɗaya same sex marriage already muna da doka da ta hana wannan ta
me suke magana akai dan suka ce transgender dressing to ai shi wannan is not definitive is relative me suke magana amma kuma da abin da ya shafi wannan kuma ya shiga wani abu daban ai wani ya ce zai zato ba doka da ta hana wannan ai wani zai kan decide ce zai yi din ba doka da ta hana shi ai da zana wani abu a cikin san ya so ita kuma na da maganan transgender dressing an shi ma kamata me suke magana akai eh dai defining is cross da amurci wani ya isa kaya an gane me suke magana
to ko me masana tsaro ke cewa akan haka Dr. Kabiru Adamu shi ke zama shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel
ba na mun fahimta da tunani dukkan waɗannan abubuwan da abin da ya kama da shi luwaɗi maɗigo irin tatu waɗannan maki da ake sakawa zane da sauransu na jiki to ba su da wani kai tsaye wanda za a kira su shafi aikin soja to amma da yake al'adar ƙasa da kuma addinin mu a Najeriya musulunci da Christianity ba su amince da waɗannan din ba to kaga ita rundunar sojan Najeriya ta yi kokari ta saka waɗannan a cikin shi wannan kundi na aiki service handbook kenan na soja kuma don gudun abin da zai iya biyo ba in aka bar irin wayannan din zai iya karo da buran kawuna a cikin bangarori da runduna na sojan Najeriya din wanda kuma zai iya shafar misali yadda yake aiki ne
kokarin da muka yi domin jin bangaren sojan Najeriya abin ya ci tura Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniya
Jami'ai a yammacin kasar Ukraine sun faɗi yau Laraba cewa wani harin makami mai linzami na Russia ya afka kan wasu gine-gine masu muhimmanci a yankin Lviv wani bangare na jerin har-haren shugaba Vladimir Zelensky ya ce sun hada da makamai masu linzami 40 da jirage marasa matuka 70 Zelensky ya ce har-haren da Russia ta kai sun hada da kan cibiyar iskar da makamashi da ke kula da rayuwar al'umma ya ce ya gode wa sojojin tsaron sararin samaniya dukkan sassan da ke tsare su ya kuma ce sun yi nasarar kula da kare makamashinsu duk da haka dole ne su ci gaba da ƙarfafa ƙarfin gwiwa a sararin samaniyar Ukraine ya ce alƙawarin da abokan ƙasashe suka yi a tsaron NATO wato a taron NATO a Washington kuma har yanzu akwai sauran tallafi da ba a cika ba
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotannin mu. La'akari da irin illolin da 'yan ta'adda ke wa bututun man fetur a jamhuriyar Niger, ma'aikatar ministan tsaron kasar ta rattaba hannu akan wata yarjejeniya da reshen kamfanin man kasar China na WAPCO da ke Niger da nufin magance duk wani cikas da ake fuskanta a wurin ayyukan jigilar danyen mai daga jamhuriyar Niger zuwa waje. Dama dai akwai yarjejeniyar harkar sayan danyen man fetur da jigilar sa har bakin tekun kasar Benin ta tsakanin kasashen biyu. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Jamhuriyar Niger ta hanyar ma'aikatar ministan tsaro na kasar da General Brigadier Sani Kashema ga takardar wannan ofishin ya wakilta da wakilan kamfanin WAPCO Niger West African Oil Pipeline Company sorata ba hannu domin bada tsaro irin na ko ayre ko amutu a ka aikin hakuwa sarrafawa da majigilar man fetur na Jamhuriyar Niger da bututun man kasar da tsawon sa ya kai sama da kilomita 2000 zuwa kasar Benin Malam Siraji Sani mai kasat mai nazarin lamurran kasar da kasani a jamhuriyar Niger.
Kusa ba kusa ba idan China ta kama China ta yi nisa game da kansa ma. China ta yi nisa game da tsaro saboda mi suna da kayayyaki na technology wanda ke iya ganin mutum kake zo ga abu. Kuma shi maka kaga alhamdulillah idan China ta kama in Allah ya so Niger kullu za ta biya kuɗin samu ko in ce ta biya saboda duk wani mugu wanda zai zakkuwa daga nesa shi banna daga nesa China za ta iya gani zan za ta iya kafa abuwa wanda za su kawo irin su kumbo irin sauransu wanda dan ta da yazo cikin Allah ya gani shi ainihi a sa dogon ko wani abu shi wace shi. Kaga sai mu ce wannan ba kamin tunani bane gwamnatin Niger. Kuma haka ake so kowace kasa in za ta goye zam in za ku ga taba yarjejeniya ta kasuwanci da za to ku sa yarjejeniya hada tsaro
wannan yarjejeniyar tana la'akari da har-haren da ake kai bututun man kasar inda kuwa karshen makon jiya waɗansu 'yan ta'adda sun kai masa hari a yankin Yayemun Tsaika kamin su arce zuwa tarayyar Najeriya baya ga a farkon watan Disamba shekarar ta gabata jami'an tsaro guda uku na kasar Benin daga cikin masu kula da bututun man suka hallaka hannuwan 'yan ta'adda wajajen garin Malaville menene amfanin wannan yarjejeniyar ga kasashen Niger da China ita ce tambayar da Nima Mamman Sani mai nazarin lamurran tsaro a Niger
amfani na harko ga kasar Niger shine wannan hasashen da bankin duniya ya kaga zai tabbata lalle haka nan ne adadin man da ake hiddowa za a rinka hiddo shi sannan kuma zai kai da kasa ya zama to an samu tsaro ga kasa kwa wannan duk har-hare kin da ake kokarin yi kaga ba za a samu ayi su ba to na biyu abin da shahi ita kuma kasar China ita ma da yake ta yi financing kudin ta a cikin hakuwar man ita ce ta sa kudi ta yi kumi-kumi kenan kaga ita yanzu kamar za ta kare muradun ta na abubuwan da kudin ta sa a cikin harkar man kuma kaga kenan abin da za ta samu a hakokin da shi ne za ta samu da kudin ta kuma da adadin lokacin da yarjejeniyar ta aje idan haka duka alfanu ne ga 'yan kasa da kasa da kuma kasar China
kasar China za ta taimakawa da jirage marasa matuka ko drone da kumbo da ma taurarin dan adam masu hango makiya daga nesa domin kare wannan bututun na jamhuriyar Niger duk da yake yarjejeniyar ba ta takaice sa dabarun tsaron da kasashen biyu za su yi aiki da su ba wajen kare muradunsu na harkar man fetur a kasar ta jamhuriyar Niger ba kasancewa a yankin yayi mun tsaka ne ta'adda ke damuwar bututun man nan Niger a baya-bayan nan shi yasa ni tambaye Abdulrahman Idrisa kada soja tsohon sojan kasar akan menene yasa an ta'addar damuwar wannan yankin
da yake faruwa wannan yanki tsakanin mun tsaika tun da ka san iyakoki adda kwainan saboda iyaka adda kwai da Najeriya kuma in ka dauki wancan bangare inda suke hito akwai inda hanya wanda suke hita ta iyaka da Mali kuma wannan yanki kamar yanki ne wanda can in sun ka sha wuta an ka ba su wuta da can to mahukar su su bi wannan yanki su tsallaka su yi Najeriya tun da nan ne headquarters nan ne cibiyar su take su yan ta'adda to kuma akwai yan ta'adda na Najeriya ko su waɗanda suke leko wannan yanki to kaji abin da yasa wannan yanki yake da matsala bangaren tsaro
wannan yarjejeniyar tsakanin China da jamhuriyar Niger za ta kawo ƙarshen har-haren da ake kawo kayayyakin ayyukan fetur a jamhuriyar ta Niger ta rada kare muradun kasashen guda biyu a wannan fanni a kasar Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
madalla a gaida Haruna Mamman bako yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka sannan mu da sake saduwa a zauren zamantakewa shirin zamantakewa na tattaunawa ne kan matsalolin da suka shafi al'umma da kuma nemo hanyoyin warware su ba tare da la'akari da bambancin addini kabila jinsi ko siyasa ba domin samar da zaman lafiya da ci gaban kasa sunana Zainab Babaji shirin zamantakewa ne A yau shirin zamantakewa ya nausa zuwa jihar Difa a jamhuriyar Niger ne domin duba matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi da iya mata suka fada yi ga dangadan. Shaye-shayen miyagun kwayoyi ya kasance babbar matsala ba ma a nahiyar Afirka kadai ba har ma a duniya baki daya. A cikin 'yan shekarun nan jihar Difa na jamhuriyar Niger ta fuskanci kwararowar al'umma wanda waɗansu al'umman jihar suka ce ya ƙara ta'azzara matsalar shaye-shaye musamman a tsakanin 'ya'ya mata. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Difa na jamhuriyar ta Niger Harusu Lai Rashidu ya yi mana nazari kan matsalar inda ya fara da tambayar Malam Hassan Yakuba ko me ya sanya iya mata suka shiga harkar shaye-shaye
tun daga 2010 zuwa yanzu akwai canjin yanayi shi kuma canjin yanayin nan abu ne wanda ya kawo yawan al'umma na wata kasar da suka shigo kuma cikin taho wannan da yawan al'umma suka yi akwai aqidu wanda mazamna garin Difa ba su da ita a Difa an sha maɗi mutane ciki a Difa an sha bata ɗin mutane a Difa an sha sata an sha yin kwace a Difa za a hidda maka wuka a kwace masa kwas a Difa za a hidda maka wuka a kwace masa lula Allah da ya ba mu iya ya ba mu sandar kiwo ita ce ka sa danka makaranta ta boko ka sa danka arabiya ka koya mushi addini duk wani abu na tarbiyya ka koya mushi mun saki iyan mu ne yau kamar awaki akuya ta hayyata bace in je neman ta amma dana yau ta banna zuwa neman shi wannan gaskiya ne zaka tara mata suna shan sigari suna shan shisha da in ka ga mace tana shan taba ta yawon duniyar ta ne ita mahallika ta ake ku ga wata mata nan tana shan taba to yanzu ha yan mata da yara kanana suna gohe ka tara yaro a shi hudu a layi yana kuka uwa tana cin tana iskanci kuma sai ka tara gurbi na yan mata babu ɗaya wanda zaka mata magana Allah ko annabi ta tsaya ta saurare ka sai ta ce baba na i garin gaba kai mata ka ta ishe ka
A wasu lokacin masu shaye-shayen na bada hujjojinsu na shiga wannan harka duk da shike sun san tasirin ta bai kai ga barnarta ga lafiyar su da zamantakewar su ba Aisha Abdullahi wata matashiya ce dake har karshen miyagun kwayoyi
duk mutun da kaga ya sa kansa cikin wanga hali na shaye-shaye na farko akwai tsangwaman yan uwa jama'a musulmi goma gaskiya na biyu akwai lalura da yake kanka wanda bisa ga gidanku abin har ya kai ga yahi karfinka a za ka shiga a cikin wani hali tunda yau a rayuwa babu mutum da ya ganka a cikin wani hali ya jawo ka jiki ya soka har ya hidda ka a cikin wannan halin babu sai dai a kara tura ka a ciki tunda yau in naga wanga ida guduna wancan yana guduna wanga yana guduna dole ne ina yin sha barasa ko sigari haka taba gaskiya ina iya sha saboda samu sauki ga rayuwata ni kaina na san in na sha na san banni cikin masu hayaci kuma in na sha ta sai in ji shi wanga abin da yake min radadi a cikin zuciyana sai in ji ya zo min da sauki saboda wani shayi ma in na sha shi sai in ji na manta da wasu abubuwa amma in nazo cikin hayaci na duk abin da na manta da su kara dawo da su nake sai abin ya kara ci mini rai sai in ci gaba da kawai sha
ko Aisha ta fahimci shan miyagun kwayoyin na iya taba lafiyarta
dukkanin mutum da yace maka yau yana yin shaye-shaye yana taba kokolwa kenan lafiya zai zama dole ne zai taba lafiya tunda yanzu shaye-shayen ya sa wani abin da karhi wanda ya kai karhi na in yi ban isa in yi shi ba kuwa gaskiya lumfashi na ma ne in nayi abin da yafi karhi na zai zo ga ina damuna saboda fitar da lumfashi na ban jin ga dadi
Malama Fatima Abubakar uwa ce dake jin bacin rai saboda ƴaƴan su ke shiga shaye-shaye.
Abin nan dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shaye-shaye ko ga namiji ina amfani shi balle diya mace. Kuma ce ke ce uwar al'umma, ke ce wanda ya kamata ki tashi ki tarbiyantar da yaranki zuwa gaba. Kuma a same ki kina wannan abin. Su waɗannan wani zaka gani dama abin da yake kai shi je sashi, wani babu ne, wani kuma a gidan ne zaka ga uwayen ne za su tura su ce su je su nemo abin da za a ci. Kenan dan saboda haka a san yaron ka fa in ka tura shi baka san hannu waye zai ta faɗa ba. Baka sani ba fa a zamanin nan na yanzu da muke ciki.
Malamai musamman na addini suna da gagarumin rawa da za su taka wajen yin huduba da jan hankalin al'umma da hukumomi wajen daidaita tafarkin jama'a da kawo sauyi na ci gaba. Malam Abubakar Abdullahi yace matsalar shaye-shaye da tabuwaye al'umma harka ce da kowa ya kamata ya sanya hannu wajen kawo ƙarshen sa.
To wannan abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasantuwar yau ne wanda ya hau kan uwaye ina al'umma ba hukuma ko mai kwanta kawai za a ce za su zama idanu ba tukushaka babu wanga abu tun muna jin shi tsawon shekaru har ga shi ya shigo cikin al'umma kaji an ce diya mace tana tare da samari tana shan taba tana shan kwaya tana shan shisha tana zinaci batta kwana gidansu Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya gaya mana cikin littafin shi mai albarka yace ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ya ku waɗanda kuka yi imani ku kiyaye kanku da kuma iyalanku daga fadawa wuta to ashe bayyayewa ba ce mutum ya kawo abincin da za a ci ya kama gida ko na shi ko na haya ya sa iyalan shi ciki a ce kuma diyarsa bai bata tarbiya ba sannan kada malami ya doka dai shi bata wannan abu ya kalli cewa ai diyan wasu ne wanda ba malamai ba diyan wasu ne wanda ba su da tarbiya ta shafi diyan malami domin za su kwade a ikon za su kwade a kasuwa za su kwatsa a wajen biki za su kwatsa a ko'ina mace zaka ganta da wuka ta zalima mutum wuka ta ce ba ta salula ta zalima mutum wuka ta ce ba da kaza ko ba ta yi wannan fashi da makami ba cikin mutane to in tana cikin harka falikin nan dole za ta sa shi saurayin ya ji yusata dole za ta sa saurayin ya tare hanya dole za ta sa saurayin a dinga fitocin kwayoyi cikin al'umma
idan ba tsaro a yanjinmu
Hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu sun sanya matakai na yaki da shaye-shaye. Malam Jibrila Abubakar na ma'aikatar bada kariya wa mata da yara ƙanana ta jihar Difa a jamhuriyar ta Niger yace suna bin matakai na fahimtar matsalar da hanyoyin kawo ƙarshen sa.
Lalle wanga al'amarin shaye-shaye ƴan mata jihar Difa abu ne sabon abu wanda ya tada hankalin kowa. To mu a wajen mu ma'aikata mai kula da mata da yara tana da matakai da dama wanda yake kula da irin wanga ƴan mata masu shaye-shaye ma'aikatan mu suna zuwa anguwa ko ana zuwa cikin birane wato in suka hadu da irin wanga ƴan mata suna zannar da su suna sauraron su menene damuwar su to a wanga hirin tattauna da suke yi tsakani ma'aikatan namu yana ba su dama su gane wace hanya ce za a yi a wurwure wanga shayen kuma duk muka gano ɗan matan nan muna tura su a likita musamman ma wanda kororo ne akan abin da ya shafi kokorwa kuma su da psycholog wanda za mu tura su wajen su su ma su ringa yin aikin nasu dan saboda shaye-shaye yana afka akan kokolon nasu da su samu hankalin su.
Malam Jibrila yace idan lamarin yayi kamari hukumomi na kama waɗanda ke yin shaye-shayen don hukunta su.
Akwai kuma kungiyoyi wanda suna kama mana wasu NGO na kurje kuma akwai kuma ƴan mata masu shaye-shaye da wanda suke afka wasu abubuwa aikin aisha wanda suke taka har dokan kasa. Ƴan matan da suke taka irin wanga lalle jami'an tsaro in ana kama su kuma ana tura su a justice da ayi shari'a yanda ya kamata da gulgudun iyakan lahin da suka yi ana kama su.
Daga ƙarshe ta yaya za a kawo ƙarshen shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da ƴan mata ke yi? Aisha Abdullahi da ke shan ƙwayoyin ta ba da tata shawara.
Na farko jama'a goma su soka su jawo su jikinsu su kula da kai inda suke kula da nasu su yi maka wazi inda suke yi da nasu kuma na biyu gaskiya yau wayi gari a zamanto kai kana da jama'a bayanka baka da ko sisi baka yi wa kanka magani ba baka yi wa dan uwanka magani ba to shi ma fa akwai matsala shi ma waɗannan bangaren Allah yana taimaka mutum ana taimaka mishi to zai iya fita a cikin wanga harka.
Su ma sauran masu ruwa da tsaki sun bayyana ra'ayoyinsu kan yadda matsalar shaye-shayen zai kawo.
Lalle tashi ya kamata mu yi saboda mu kare jikokinmu, mu kare diyanmu, mu kare al'ummarmu daga wannan mummunan tarbiyya da ƴan mata suka fada a wasu anguwanni cikin garin Difa. To wannan haƙƙi ne wanda ke bisa kan uwaye domin su ne sun kai kusa da ita wannan diya. Haƙƙi ne ga kan yayunta maza, haƙƙi ne ga kan makwabta, haƙƙi ne ga kan limamin anguwa, har zuwa ga mai gari, har zuwa ga sauran ma'aikanta.
Mu ne uwaye a gaba, kenan mu ma kanmu karatun ta natsu, a yi musu nasiha, malamai su tashi su kama mana su yi nasiha ga wannan yara. Kan bar ƴanmu su dai suna wahala mu ce sai sun tayi sun nema shi ne yake kawo wannan shaye-shayen. Mace ita ce uwar al'umma, kenan bai kamata ba a ce zina kuma haramun ne. Zina ko kusantanta Allah ya ce ka ai balle ma a ce a aikata ta. Su ma Allah ya shirye su mu yi addu'a gaba ɗayan mu Allah ya shirye mu.
Na farko abin da za a yi kafin gwamnati sa hannu mu uwaye mu ɗauki mataki cikin yanayin tahiyya da ake tunda kiɗi fa ya sake rawa dole ta sake tunda gwamnatin nan tahiyya take daidai da abin da talaka suke so. Gwamnatin take yi to dole fa talaka mu tashi mu tsaya waɗannan mugayen ɗabi'un da suke yaduwa kan na ba su tardo su mu sauri mu tare su.
Jama'a masu sauraro anan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar, Harusulai Rashidu, da dukkan waɗanda ya tattauna da su, sai kuma waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirye shirin na zamantakewa ke cewa, mu huta lafiya.
Allahu zai kare mu bakida.
Madalla a gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice maram da sanyin safe yau Laraba ne hukumomin kasar Koreya ta Kudu suka tsare yayin shugaban kasar Yoon Suk-yeol kamar yadda kwamitin da ke binciken sa na kasar ya sanar bayan kwai sa'o'i biyar a haraba gidansa da ke kan tsauni mai cike da tsaro a birnin Seoul. Ayar motocin Yoon sun isa ofishin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa inda aka yi masa tambayoyi a wani binciken cin amanar ƙasa da ya shafi ayyana dokar ta ɓaci ta soji a watan da ya gabata. Daga bisani an kai shi wani wuri da aka tsare shi a kusa da babban birnin ƙasar. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗi yau Laraba cewa an samu ɓullar cutar da ake tuhumar cutar Marburg ce da ta hallaka mutum takwas a wani yanki mai nisa na arewacin ƙasar Tanzania. Shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa cikin sanarwa cewa da aka fitar cewa suna sanar da mutum tara waɗanda suka kamu da cutar zuwa yanzu.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku akan ranar tunawa da juyin mulkin farko da aka yi a Najeriya da kuma jinjinawa sojojin ƙasar wato rana irin ta yau 15 ga watan Janairu.
yanzu a madadin Sir Phil Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni da ma engineer Mubab ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.